Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM, Dalal FM da kuma tashar motar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma rediyo Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 6 ga watan Mayu na shekarar 2019, wanda ya daidai da 1 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirin namu. Amma kamun mu tsandima, Hafiz ba mu kanin labarai.
To Yusuf, Amurka na shirin tura wani jirgin ruwa mai dauke da filin tashin jiragen yaki da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya. Akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na kamfanin Aeroflot a Rasha. An fara azumin watan Ramadana a duk fadin duniya yau Litinin.
To kanin labaran kenan. Idan kuma muka shiga cikin shirye-shiryen namu na yau, wanda yau ita ce ranar 1 ga watan Ramadana, muna dauke da nasiha akan muhimmancin wannan watan. Sai rahoto akan sanarwar da aka fitar bayan dawon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cikin kasar, wanda ya ja hankalin jama'a kasar. To sai kuma rahotanni da muke da shi, wanda kuma za ku ji daga jamhuriyar Niger, inda mutane kusan sama da 55 suka rasa rayukansu.
Tun da rayuwar duniya ban taba gani wanga uba, rayuwa ta duniya ban taba gane shi ba, ban gane shi ba cikin rayuwa ta, ban gane shi ba ni. Allah da ya kare kiyaye.
To daga bisani kuma za ku ci shirin mu na ilimi garkuwar dan adam, wanda zan jagoranta. Idan kuma muka kammala za ku ji sauran rahotanni da muke da su, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Amurka na shirin tura wani jirgin ruwa mai dauke da filin tashin jiragen yaki da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya a wani mataki da mai bada shawara kan harkar tsaro na Amurka John Bolton ya ce martani ne kan wasu matakai na barazana da kuma gargadi da ke da alaka da Iran. A cikin wata sanarwa da ya fitar a daren jiya Lahadi, Bolton ya ce wannan matakin da suka dauka sako ne na gargadi da ke nuna cewa duk wani hari da Iran ta kai kan wani abu da Amurka ke da ra'ayi kai ko wasu kawayenta zai iya fuskantar zazzafan fushinta. Ya kuma kara da cewa baiwa Amurka tana neman fada da gwamnatin Iran bane, amma a shirye take ta mayar da martani akan wani abu da Iran ke da muradin sa, ko akan dakarun juyin juye halinta ko kuma asalin dakarun kasar. Sai dai gwamnatin Trump ba ta yi cikakken bayani kan takamaimai barazanar da Iran din ta yi ba. Ya zuwa yanzu hukumomin Iran su ma ba su ce uffan ba kan wannan sanarwar ta Bolton. Akalla mutum 41 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin jirgin saman fasinja na Sukhoi kasar kirar Superjet 100 a filin tashi da saukar jirage na Moscow Sheremetyevo, yayin da take magana da manema labarai da safiyar yau Litinin. Mai magana da yawun kwamitin binciken kasar ta Rasha Ilana Makubovskaya ta ce mutum 41 suka mutu a hadarin wanda ya auku da yammacin jiya Lahadi, inda ta kara da cewa mutum 37 sun tsira. Daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu matasa biyu da kuma akalla ɗaya daga cikin masu yi wa jirgin hidima, a cewar kwamitin binciken, waɗanda har ila yau ya nuna cewa wani ba Amurke guda ya rasa ransa. shi dai jirgin mai lamba SJ-100 mallakar kamfanin Aeroflot na dauke ne da fasinjoji 73 da kuma masu yi masa hidima su 5 a lokacin da ya yi saukar gaggawar. Watan Ramadana shine wata na 9 a cikin kalandar Musulunci, lokacin da Musulmai suka yi imani cewa an saukar da Alkur'ani mai tsarki zuwa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wanda mala'ika Jibril ya kai masa sako tun a karni na 7. Shine kuma wata da ake azumi addu'o'i, sannan lokaci ne da Musulmai suka fi yin dubi kan ayyukansu. Lokaci ne kuma da Musulmai suke kaucewa daga dukkan nau'i na abinci ko sha ko shan taba da kuma jima'i daga hudowar rana zuwa faduwarta. Kwanaki 10 ƙarshe na watan Ramadana ana ɗaukan su masu matuƙar muhimmanci, lokaci ne da ake buɗe ƙofofin aljanna guda 7. Abu mafi muhimmanci shine daren Lailatul Qadari, ko daren da yafi kowane dare a cikin shekara. Musulunci ya yi rangwame cewa ba kowa zai iya yin azumin watan Ramadana ba, hakan yasa aka tsame yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu ko masu shayarwa daga yin azumin. Har ila yau waɗanda suka tsufa ko ba su da lafiya za su iya ajiye azumin, amma dole ne su ciyar da mutum ɗaya talaka a kowace rana da ba su yi azumin ba, abinda ake kira fidya. Sannan adadin kuɗin da mutum zai kashe wajen ciyarwar ya danganta da inda mutum ke zaune. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Jami'an Falasɗina sun ce an cimma tsagaita wuta tare da Isra'ila da kuma ƙungiyar Hamas da kuma ƙungiyar Islamic Jihad. An dai cimma wannan yarjejeniya tare da taimakon ƙasar Masar da ta shiga tsakani, wacce za ta fara aiki da misalin ƙarfe 1:30 agogon ƙasar. Akwai alamun cewa ya zuwa yanzu tsagaita wutar kamar ta fara aiki. Musayar makaman roka da kuma hare-haren jirgin sama ya hallaka fararen hula 'yan ƙasar Isra'ila guda 4 da kuma akalla Falasɗinawa mutum 20 tun ranar Juma'a. Wannan shine karan farko da aka kashe Yahudawa fararen hula a faɗan na kan iyaka tun bayan shekarar 2014. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka tana goyon bayan Isra'ila 100%, yayin da take kare 'yan ƙasarta daga hare-haren rokar Falasɗinawa da ake cillowa daga yankin Gaza. Ministan harkokin wajen China ya ce a yunkurin da ake yi na cimma matsaya kan cinikayya da Amurka, wakilan China na shirye-shiryen tafiya Amurka a wani zagayen tattaunawa, bayan da shugaba Donald Trump ya koka cewa tsarin ya ɗauki dogon lokaci, inda ya yi barazanar zai ƙara kuɗaɗen haraji akan biliyoyin daloli na kayayyakin China. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen China Jen Shuang ya faɗa wa manema labarai yau Litinin cewa China tana ƙoƙarin ta samu ƙarin wasu bayanai akan kalaman Trump kan sabbin kuɗaɗen harajin. Jen bai fayyace takamaimai ko matakin Premier Liu He, wanda shine babban mai shiga tsakani a tattaunawar ta cinikayya, na daga cikin waɗanda suke shirin zuwa Amurka a wannan makon ba. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Lahadi cewa yarjejeniyar cinikayyar tare da China za ta ci gaba, amma tana tafiya sannu a hankali, yayin da suke yunkurin sake tattaunawa kan yarjejeniyar cinikayyar, wannan bai yiwuwa ba.
Da Muhammad Hafiz Babali da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, biyo bayan dawowar hutu na 'yan kwanaki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi daga ƙasar Burtaniya, wanda ya ji hankalin 'yan ƙasa da dama, yanzu haka dai an sa ido ne a ga abubuwan da gwamnatin za ta mai da hankali a kai. Umar Faruk Musa ya jiyo muna daga fadar shugaban ƙasar.
Bayan da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya share kwanaki 10 yana hutu a Ingila, ya dawo Najeriya a yanzu kuma har ya ci gaba da gudanar da aikin sa gadan-gadan. Kuma tuni gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwa inda take ambaton shugaban yana yi wa 'yan Najeriya marhaba da kuma fatan shiga watan Ramadan da fatan a yi wa ƙasa addu'o'i domin samar da zaman lafiya, wanzuwar arziki da kuma haɓaka ta ci gaban rayuwar al'umma ta yau da kullum. A fira da nayi da Malam Garba Shehu, kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya, ya ƙara mu haske dangane da alƙawarin da dama aka yi wa 'yan Najeriya cewa zai dawo ranar 5 ga wannan watan, kuma ya dawo hakan sabanin waɗansu ra'ayoyi da suka bayyana a daga baya.
Masu zarge-zarge na siyasa da yada fitowa na ƙarya cewa a wai har ko likita ya ce musu jinkirta ta waye-waye, to har dai Allah ya dawo da shi lafiya kuma ga shi alhamdulillah.
To amma game da naɗe-naɗe na ministoci da kuma irin nazarin da ya kasashe waje, ya dage ba zai wa manema labaru bayani ba da aka tambaye shi a filin jirgi. A fahimtar ka, me yasa bai dan gutsura kaɗan daga cikin waɗanda yake ganin ko rukunin mutanen da zai dawo da su ko zai kawo a cikin sabon gwamnatin sa ba?
To wannan mutu ayi wannan magana shi kaɗai zai iya bayani cigaba da lungu da
zai faɗa ba. A fahimtar ka, zaman da Ingila bai samu matsin lamba daga wasu mutane ba masu neman alhorma a bursu ko kuma a sasu a cikin sabuwar gwamnatin?
Akwai wanda zai matsa shugaban kasa lamba dai ba shi ya so ba. Ai, dangancin na ɗanaɗe ko a nan gida ya ga dama zai zama ta kuma ba sai da izini ba za a ƙara so ko ai ba wani zancen ko matsi zai fuskanta a can.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ina tattauna da shi a Abuja. To a waje ɗaya na tuntuɓi Malam Shu'aibu Mungadi, ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amura a ƙasar Najeriya, dangane da ƙememen da shugaba Muhammadu Buhari yayi a lokacin da ake matsa masa lamba a filin jirgi na cewa ya faɗi su waye rukunin ministocinsa da zai kawo a gwamnati ko kuma zai salama daga mukaminsu, inda yake cewa
eto wannan dabara ce ta tsohon wanda ya saba da mu'amala da sha'anin mulki da kuma mu'amala da kafafen yada labarai. Abubuwan da suka shafi canje-canje a wato majalisu na mulki irin waɗannan, na tabbata abubuwa ne waɗanda suke buƙatar kafa-kafa wajen yada su. Ba mamaki shugaban ƙasa yana kafa-kafa ne kada kafafen yada labarai su daɗa gishiri akan abubuwan da zai faɗa ko kuma ya sanya gaba ko ya ba wasu dama wajen kama kafa da tursasawa neman a tallafa musu. Ko da yayi magana ko bai yi magana ba, mutanen Najeriya suna zaton abu biyu zai faru. Abu na farko dai, ana sa ran ko shakka babu dole a zubar da waɗansu wato daga cikin ministocinsa da kuma ma waɗansu waɗanda aka daɗe ana ƙorafi a kansu, musamman waɗannan 'yan kama gida zauna waɗanda 'yan Najeriya ke kukan cewa sun hana wato gwamnatin sakewa ko kuma sun hana ta cimma nasarorin da ya kamata a ce ta cimma zuwa yanzu.
Malam Shu'aibu Mungadi kenan, dan jarida kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya, tattauna da nai da shi a Abuja. Yanzu 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka wurin kawo sabuwar gwamnati, idan aka yi la'akari da cewa nan da 'yan kwanaki wa'adin wannan gwamnatin zai kare har ma a kai ga rantsar da shi. Umar Faruk Musa, murar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, za ku ji cewar kimanin mutane 55 ne suka rasa rayukansu wanda suka ƙone ƙurmus lokacin da wata babbar mota ke ɗauke da fetur ta faɗi. Jama'a da dama sun ruga wajen don ɗibar ganima, sai rai ya yi halinsa. Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 1 na daren jiya Lahadi wayewar yau Litinin a unguwar Airport ta birnin Yamai, gab da filin jirgin saman Jore Hamani, lokacin da wata tanka shaƙe da lodin mai ta faɗi a bakin titi. Mafari kenan da mazauna kewayen da abin ya faru suka shiga kwasar ganimar man da ke kwarara a ƙas, kamar yadda shaidun gani da ido ke faɗa.
Mutane in ka gangara nan kana ganin mutane a sun kore, da ka gangara nan kana ganin mutane. Tun da rayuwar duniya ban taɓa ganin wanga uba, rayuwa ta duniya ban taɓa ganin shi ba, ban gane shi ba, ban gane shi ba, taɓa ganin wanga, ban gane shi ba cikin rayuwa ta, ban gane shi ba. Allah da ya ƙara kiyaye mu.
Ni bai taɓa gani alama kamar na wannan duniya da ni tun da haini. Ni dai yana kwana ne wuta yaro ya zo ya tashi, amma ko ina wanda yana gani mutane yana gani, bai gani komai ba wuta ba, amma Allah ya taimaka wanda ya hita, wanda ya kune ya kune.
Hukumomin Nijar waɗanda suka nuna juyayi akan faruwar wannan al'amari sun ziyarci wurin da motar tankar ta kone a ɗazu da hantsi kafin daga bisani su ziyarci asibitocin da aka kwantar da waɗanda suka ji rauni. Ministan cikin gida Bazoum Mohammed na cewa
mutum 25 sun zo da moto cikin wanda wannan abun ya ritsa da su, kuma akwai mutanen da suke nan kusa sakar pompe sun mazo kuma suke ta musu magana, sun yi yunkuri su kore su, suka iya mutane suka fara cincin rundu babba, har wani ya zo da moto kuma bai kashe motar ba, annan ne aka samu wutar kuma aka samu wannan masifan nan. Mutum 55 ne wanda suka rasa ransu nan, mutum 37 suka jimu. Cikin 37 akwai wanda lalle jimuwar tasu mai tsanani ce, akwai kuma wanda tana dan sauki. Abin da za a yi yanzu shi ne a shaida waɗanda suka rasu. Ana iya shaida waɗansu amma mafi yawan ba za a iya shaida su ba saboda sun kone kurmus, babu wata dama ta a san ko su wane ne. Mun kai gawan mutanen duk gaba daya can sai ya shi inda za a yi wannan aikin. Duk wanda aka iya a shaida su za a shaida su, wanda kuma ba za a iya ba za a binne su yau ma. Mun ba da irin wannan umurnin kuma mutum 37 za a musu magani.
Domin kaucewa sake faruwar wannan al'amari a nan gaba, hukumomi sun ja hankulan jama'a.
Nan gaba in adaji ne, in kusan gari ne, in a birni ne kaman wannan wurin, in hasitar na ta faɗi a kiyaye zuwa da tsamanin cewa za a ɗauki essence kuma a je da shi, wannan bai ma kowa amfani. Jiya mun yi sa'a kaɗan da yake safar fumfiye sun zo da wuri suka hana wannan wutan ta bazu cikin anguwan nan.
Ba idan asarar goman mutane, gobarar ta laƙume babura fiye da 20 haɗe da wasu motocin da ke ajiye a kewayen kusa da abin ya faru. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki.
To Allah ya sa idan kunni ya ji jiki ya tsira. Allah ya kyauta. A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga nasiha albarkacin wata mai tsarki, watan Ramadana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdul Karim. Nasiha na ga al'umma musulmi akan watan Ramadan. Lalle wanda ya waye gari Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi watan Ramadan, wannan ya samu daraja da falala ba dan kadan ba. Magabata sukan dauki wata 6 suna roƙon Allah ya kai su watan Ramadan. To kenan idan ka waye gari Allah ya rubuta sunanka a cikin waɗanda suka ga watan, wannan daraja ne ba dan kadan ba. Nasiha ta farko shine ya zama mutum ya kula da abubuwan da suke wajibai akan shi, sannan kuma da ƙara nafilifili da suka danganci yawan sallah, karatun alqur'ani da makamantansu, sadaka, kyautata ma iyaye musamman duk wani abin da mutum zai yi a cikin Ramadan. Sannan yana da iyaye amma bai kyautata musu, koko bai yi wani abin da iyaye shi a wannan ya isa yasa a ce an bashi aljanna sakamakon wannan ba, wannan ba karamin kuskure bane tsakani da Allah. Lalle ya kamata mu gane kyautata ma iyaye wajibi ne, farali ne, sannan ballantana kuma a cikin watan Ramadan. Haka nan makusanta, makota da ƴan uwa da makamantansu, wannan dole ne mutum ya zanto ya kyautata alakan shi da ya kyautata musu, yana bibiyan shin sun samu abin da za su ci ko ba su samu ba, wannan nasiha ta ce ga al'umma. Sannan baya ga haka nan mutum a karan kanshi ya zanto a rana ya rinka ma kanshi hisabi na shine gane me da me ya aikata na aikin alkhairi, me da menene kuma bai aikata su ba, ko kuwa ya aikata su wanda ba na alkhairi ba, domin ya rinka yawan tuba. Asarin sayyidina Umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku rinka ma kanku hisabi kafin a yi muku. Lalle kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace thumma la tusaluna yawma idin anin na'im, lalle ni imani ba mu wata Ramadan, kuma ni imani mutum ya waye gari ya shigo cikin watan Ramadan kuma za a tambaye shi akan wannan ni'imar. Suka ce yana daga cikin hasara mutum ya samu lokaci mai daraja ya zo mishi ba a kyakkyawan yanayi ba, kuma sannan ya zamto mishi ya zo amma bai aikata wani aiki na alkhairi ba. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yarda da shi, kuma ya datar da mu duniya da lahira, ya karɓa mana ibadun.
Allah ya sa mutane su dauki wannan shawarar. Yanzu kuma bari in gabatar muna da shirin mu na ilimi garkuwar dan Adam. Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Albarkar watan Ramadana na wannan shekarar ya sa shirin namu zai duba muhimmancin karatun Alkur'ani da muhimmancinsa. musamman karkashin tsarin makarantun allo da wasu iyaye kan kai ƴaƴansu don gujewa nauyin da Allah ya daura musu. Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya ja hankalin iyaye da mahukunta akan muhimmanci da daraja tsarin karatun allo da kyautata rayuwar almajirai. Muna so a dan takaice kadan ba mu tarihin karatun allo. Menene karatun allo ya kunsa, koko menene alfanun da ke cikin karatun allo?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko dai abin da ya shafi karatun allo wani tsari ne da ake da shi, wanda asalin tsarin manufar tana da kyau. Manufar shi ne ya za a yi yara su samu haddata alkur'ani mai girma. To haddata alkur'ani mai girma kuma abu ne mai daraja cikin addinin musulunci. Qur'ani mai girma ya kwadaitar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwadaitar hadisi masu yawa, ya nuna daraja da falala ta mahaddacin alkur'ani mai girma. Sannan addinin musulunci ya nuna iyaye da suka tsaya ƴaƴansu suka samu karatun alkur'ani mai girma, wato su kansu iyayen sai sun ci albarkar wannan karatu da ƴaƴansu suka yi a ranar tashin alkiyama. Kamar yadda Imam Shadibi yake cewa, fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujallal lahu fi kulli halin mubajjila hani amri an walidaka alaihima malabisu anwarin min taji wal hula fama zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wassafatul mala. Cewa za a zo da mahaifin mahaddacin alqur'ani mai girma da mahaifiyarsa ranar tashin alkiyama. Allah zai sa a sa musu alkibba ta haske, a kawo wani kambe na zinari, a sa musu an girma masu an musu sarauta a gaban taron duniya gaba daya, saboda kawai dan su ya haddace alqur'ani mai girma. To shi tsarin karatun allo, wato manufar asali, manufar mai kyau ce, shine manufar ana so yaro ya haddace alqur'ani mai girma, uba yana kishin haddace alqur'ani mai girma. To amma inda aka samu kuskure shine a baya zaka ga yara da suka yi haddan alqur'ani mai girma mafi yawa suna farawa ne a wajen iyayensu maza, wasu ma su fara a wajen iyayensu mata, daga nan su ci gaba dai a wajen malumansu. Idan wani dalili ya sa za a dauki yaro a kai shi wani wuri ya je karatu, za ka ga akwai wata alaka da kuma daukan matakin yadda yaron zai zama yayi karatun cikin mutunci, ba tare da yayi karatun cikin halin da zai iya jefa hatta tarbiyyar yaron a cikin hatsari ba. Yanzu idan ka lura da yadda abun yake faruwa, duk da cewa ba mu ne farkon waɗanda muka fara cewa ƴaƴanmu su yi haddan alkur'ani mai girma ba, tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa sahabbai, zaka ga ba sa wasa da ƴaƴansu su yi karatun alkur'ani mai girma. Ƴaƴan magabata Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, ya haddace Qur'ani yana da shekara 10, ko yana da shekara 11. Imamu na Shafi'i ya haddace Qur'ani yana da shekara 8. Hafizul Iraqi ya haddace Qur'ani yana da shekara 8. Ahmad ibn Hanbal ya haddace alkur'ani mai girma da shekara 7 a duniya. Akwai ƴaƴan magabata ma da suka haddace Qur'ani suna da shekara 5 a duniya, kaman Al-Qari Al-Muqri ibn Lubban ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara 5 a duniya. To kaga ashe tunda magabata su ma ƴaƴansu suna haddan alkur'ani mai girma, abin da ya kamata a duba sai a ga tsarin da suka bi yaran suka yi haddar, shine abin da ya kamata mu yi. Mu yanzu matsalar da ke ciki shine za a dauki yaro karami da bai wuce shekara 7 ko shekara 6 ko shekara 8 ko wani abu mai kama da haka ba, a dauke shi tun daga Sokoto a kawo shi Gombe, ko a dauke shi daga Gombe a kai shi Katsina, ko a kai shi birnin Kebbi. Za a dauke shi ne kawai a je a kai wani alaramma a ce ga yaro an kawo mishi. Alaramman nan yana da iyalai, yana da mata, yana da ƴaƴa, shi ma kokuwa yake da ya zai iya ciyar da su. Sai a tara masa yara kaman guda 30 ko 40 ko 50 ko 100 ko sama da haka. Iyayen yaran da suka kawo waɗannan yara, babu wani tallafi da za su kawo na ya yaron zai ci abinci, ya zai rayu. To kaga malamin ma babu ruwansu da ya za a yi rayu, shi kansa malamin da zai koya wa yaron karatu, balle shi yaron. Saboda haka shi ko malami idan aka kawo yaran sai ya maida yaran su kuma su ne za su sanya za su yi da kansu, kuma su sanya za su yi da shi. Kaga yaro karami ana tsananin sanyi, ba sutura ta kirki, ba abinci, yana yawo yana bara domin neman abin da zai ci. In ba haka ba, yunwa sai ta halakar da shi. Abin da zai baka tausayi, wannan yana jawo sangarta da taɓarɓarewar yara. Wasu yaran za ka ga har coci suke zuwa domin yin baran me za su ci. Wasu yaran za ka ga har gidan karowe suke bi domin baran me za su ci. Kuma sannan ga zamani ya zo da abubuwa marasa kyau suke faruwa, wanda za ka ga irin waɗannan yara kuma sai wasu mugaye su rinka yin amfani da wannan damar. Ka ji an tsinci yaro an kwakwale masa ido, wani matsafa ka ji an tsinci yaro an yanke masa kunne, an tsinci yaro babu gaba kaza, wanda shari'ar musulunci ba ta yarda da wannan ba. Kai mahaifin yaro, kai Allah madaukin sarki ya dora wa nauyin ciyar da yaron ka da tufatantar da kai. Abinda alkur'ani mai girma ya ce, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah ya ce, al-mawludu lahu, wanda aka haifa masa da duk malaman tafsirin duniya sun ittifaki shine uba sai Allah ya ce to shi kuma ga abin da na dora masa kamar yadda na dora uwar nauyin ta dauki ciki ta yi nakuda ta haihu wahala ce mai tsanani ta shiga to kai kuma uba Allah ya ce abin da na dora masa shine rizquhunna ciyar da matar da ƴaƴanta wa kiswatuhunna da tufatantar da matar da ƴaƴanta bil ma'ruf gurgurdan halin da shi wannan uba yake da shi in yana da halin da zai saya musu abinci mai tsada da tufafi mai tsada ya saya musu mai tsada in bai da hali ya saya musu mai arha gurgurdan wadatarsa
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji wasu hanyoyi da suka kamata a bi don inganta tsarin almajiranci a arewacin Najeriya da ma sauran kasashen Afirka da ke da irin wannan tsarin yanzu a madadin bakon namu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe sai wadda ta bada umarni Sa'ida Hamdan nine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bissalam
amaza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman sani don kan
to masu rare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 11:35 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Saƙon mu na farko ya fito daga Khadija matar mai kamiya Orjikotas Gombe ta ce assalamu alaikum biyu Hausa a gaskiya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa rundunonin tsaron Najeriya garin bawal domin a gaskiya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar Najeriya daga har-haren ɗan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane a Najeriya baki ɗaya sai kuma saƙon mu na gaba ya fito daga Abubakar Yahaya Lakaja jihar Kogi Najeriya Yace assalamu alaikum biya Hausa ina ta al'ummar musulmai a sassan duniya murnar kama azumin watan Ramadana da fatan zamu tsarkake zukatunmu a wannan wata mai tarin falala don bautawa Allah tare da roƙonsa da zimmar kawo mana sauki da salama cikin rayuwarmu Ramadanu Karim sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Gamba jihar Kebbi Najeriya yace assalamu alaikum biya Hausa ina ta al'ummar musulmai murnar zagoyewar azumin watan Ramadan mai albarka da fatar zamu yawaita yin sadaka kuma mu guji zage-zage a cikin wannan wata mai albarka sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga Muhammad da mai kamiya Orjikotas Gombe da Abdullahi Bature Bajoga baki da sun ce assalamu alaikum bi Hausa muna kira ga masu hannu da shuni a Najeriya musamman ƴan siyasar Najeriya da kuma ƴan kasuwar Najeriya da su taimakawa masu karamin karfi a daidai wannan lokacin da aka fara azumin watan Ramadana ya Allah ka sa da mu da alheri dake cikin wannan wata mai albarka amin suma amin
To a gaida Blazis Adali Toro da wasikun masu sauraron mu. Kafin mu kammala shirin namu na yanzu, bari mu kawo muku labaran duniya a takaice.
Amurka na shirin tura wani jirgin ruwa mai dauke da filin tashin jiragen yaki da kuma sojoji zuwa gabas ta tsakiya. A wani mataki da mai bada shawara kan harkar tsaro na Amurka John Bolton ya ce martani ne kan wasu matakai na barazana da kuma gargadi da ke da alaka da Iran. Watan Ramadana shine wata na tara a cikin kalandar Musulunci, lokacin da Musulmai suka yi imani cewa an saukar da Alkur'ani mai tsarki zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da ranku za ku ji mu dauke da wani shirin. A yau ma za mu ba ku dama don ku bugu ku shaida muna ko kuma ku tabbatar mana da cewar menene yasa kuke ganin wasu matasa ko kuma wasu sukan yi ibadu a watan Ramadana amma baya ga watan Ramadana sai su canza. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Hafiz Babale da wadda ta shirya muna ta kuma bada umarni Sa'ida Hamdan sai injiniyan namu na wannan lokaci Alfredo Santos nine naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku sha ruwa lafiya, mu kuma mu karasa wuni lafiya. Ga shirin yau da gobe.